Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Silace tare da Safir Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 7 ga watan Afrilun shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga Safir Hashim da kanin labarai.
Yayin da yawan mutanen da cutar coronavirus ke kashewa a fadin duniya ya kai 70,000. Shugaban Jamus ta ce kungiyar tarayyar Turai na fuskantar abinda ta kira jarrabawa mafi girma. An dauki Firaministan Birtaniya Boris Johnson zuwa bangaren kula da masu tsananin rashin lafiya bayan da halin da yake ciki ya ƙara taɓarbarewa. Kwarin gwiwa da aka samu sanadiyar labarai masu kyawu game da annobar cutar coronavirus ya sa kasuwannin hannayen jarin Amurka sun cira jiya Litinin.
Labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da wasu 'yan Najeriya suka mutu sanadiyar cutar coronavirus, karamin ofishin jakadancin Najeriya a birnin New York ya ce ya himmatu wajen daukan matakan bada taimako ga 'yan Najeriya a wannan mawuyacin lokaci.
Muna da kayan aikin da za mu iya yi, muna da mutanen da muke da su da suke aiki a wannan department din, so ina ganin muna da wannan kwarewar da zamu fitarwa da isu da yawan gaske.
Za kuma ku ji kokari da jami'ar Bayero da ke Kano ke yi wajen bada gudumawa domin hana yaduwar cutar coronavirus a cikin al'umma. Sannan za mu kawo muku tsaka mai wuya. Amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Safir Hashim Gumal. Yayin da yawan mutanen da cutar coronavirus ke kashewa a fadin duniya ya kai 70,000, shugaban Jamus ta ce kungiyar tarayyar Turai na fuskantar abin da ta kira jarrabawa mafi girma, a yayin da kuma jami'an Amurka ke gargadin cewa kasar za ta fuskanci mako mafi muni gare ta. Shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta faɗi jiya Litinin cewa yayi wuri yanzu a fara tunanin kawo ƙarshen matakan kariya da aka saka domin dakatar da yaduwar coronavirus. Merkel ta yi kira ga shugabannin Turai da su haɗa kansu. A gani na, kungiyar tarayyar Turai na tsaye gaban jarrabawa mafi girma ta taɓa fuskanta tun kafuwarta, a cewar Merkel. A halin da ake ciki kuma, an ɗauke Firaministan Birtaniya Boris Johnson zuwa ɓangaren kula da masu tsananin rashin lafiya bayan da halin da yake ciki ya ƙara taɓarɓarewa jiya Litinin. Johnson da ya kamu da cutar coronavirus ne kwanaki 11 da suka gabata. Wata sanarwar gwamnatin Birtaniya jiya Litinin ta ce Johnson ya buƙaci sakataren harkokin wajen ƙasar Dominic Raab da ya yi aiki a madadinsa a duk inda hakan ya zama dole. An ɗauki Firaministan mai shekaru 55 a duniya zuwa asibitin St. Thomas da ke birnin London da misalin ƙarfe 8 na yammacin ranar Lahadi, sai dai bai buƙaci motar ɗaukar marasa lafiya ba. Da safiyar jiya Litinin, Raab ya ce Johnson duk ya kwana cikin yanayi mai kyau a asibitin wanda ke ƙarƙashin kulawar hukumar lafiya ta Birtaniya. Sakatare Raab dai shi ne ke jagorantar taruka na gaggawa yayin da Johnson ke jinya. Muhawara kan alfanun amfani da maganin cutar malaria wajen jinyar Amurkawan da suka kamu da cutar coronavirus na janyo takaddama tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da babban masanin cututtuka masu yaduwa na kasar Dr. Anthony Fauci. Yayin da kullumin ake ganin ƙarin ɗaruruwa a yawan mutanen da ke mutuwa a Amurka sanadiyar coronavirus, Trump yakan nuna cewa amfani da hydrochloroquine na iya zama fa'ida, inda yakan kira maganin mai iya canza lamari wajen ceto rai. Me za a rasa a sha kawai, abinda shugaban ya faɗa kenan a taron manema labarai a fadar White House a ƙarshen makon nan. Ya ci gaba da cewa lallai ina ganin ya kamata a sha, amma zaɓi ya rage gare su, kuma ya rage ga likitotinsu ko kuma likitotin da ke asibiti, amma a gwada chloroquine idan ana so.
Zai sake shigowa sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotannin mu. Yayin da zuwa yanzu aka tabbatar da mutuwar yan Najeriya akalla mutum uku a Amurka, karamin ofishin jakadancin Najeriya a birnin New York ya ce ya himmatu ga daukar matakan bada taimako ga yan Najeriya a wannan lokaci da duniya ke fama da annobar coronavirus. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya tattauna da karamin jakadan Najeriya a New York Ben Okonyi ga rahoton da ya hada mana.
A cikin wannan lokaci da jihar New York take fama da yaduwar cutar coronavirus da ta zama jiha ta daya da tafi yawan masu cutar a fadin duniya, shi ma rashin ofishin jakadancin Najeriya da ke New York ya kara kaimi wurin kula da yan Najeriya mazauna New York da sauran jihohin Amurka. Musamman a daidai wannan lokacin da 'yan Najeriya da ke nan Amurka suke alhinin mutuwar wasu 'yan uwansu guda uku sakamakon kamuwa da cutar coronavirus. Da yake zantawa da sashen Hausa da muryar Amurka, karamin jakadan Najeriya mai jagorantar ofishin na New York Ben Okonyi ya ce lallai ana cikin wani lokaci da ba a saba gani ba, kuma ba iya fita saboda kowa na killace. Ya ce a daidai wannan lokaci abinda muke iya yi shine muna tuntuɓar mutanen da suka rasa ƴan uwansu, muna kuma nuna musu muna tare da su. Haka zalika muke sadar da gwamnati a gida irin hali da ake ciki. Mutane da suka kamu da cutar COVID-19 a Amurka sun kai 362,759 a yayin da jihar New York mutane da suka kamu da cutar sun haura 100,000, lamarin da ke tada hankalin mazauna jihar da kewaye. Akan haka ne na tuntuɓi Ben Okonyi ko yana da alƙalu mai 'yan Najeriya da suka kamu da cutar, sai ya ce ba mu da alƙaluma a hukumance na 'yan Najeriya da suka kamu da cutar, amma dai a tattaunawa da muke yi da su muna samun bayanai da muke da buƙatar su wanda za mu yi aiki a kai. Mutuwar 'yan Najeriya guda uku a nan Amurka sakamakon annobar coronavirus ya janyo hankalin mahukuntan ƙasar akan neman hanyoyin agazawa mutane da ke neman taimako a daidai wannan lokacin da kowa ya makale a cikin gida. Ofishin jakadancin Najeriya da ke New York ya bada wata lamba da za a tuntuɓe shi idan buƙatar hakan ta taso, a cewar jakada Okonyi. Ya ce na riga na yi jawabi da aka yada ta kafafen yada labarai ga 'yan Najeriya a nan Amurka. Mun faɗa musu duk wanda ke da buƙatar taimako akwai lambar da muka ware da za su tuntuɓe mu a lokacin da suke buƙatar mu. Kamar yadda gwamnatin tarayya da hukumomin jihohi da na ƙananan hukumomi ke taimakawa marasa galihu a wannan lokacin da dokokin hana zirga-zirga ke aiki a Najeriya, shi ma karamin jakadan Najeriya mai jagorantar ofishin jakadancin ƙasar a New York ya ce a shirye suke su ba duk wani ɗan Najeriya taimakon da yake da buƙata a daidai wannan lokacin.
Baba Yakubu Makeri, har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Safil Hashim da ƙarin labaran.
Kwarin gwiwar da aka samu sanadiyar labarai masu kyau game da annobar cutar coronavirus ya sa kasuwannin hannun jarin Amurka sun cira jiya Litinin. Kasuwar Dow Jones ta yi sama da maki 1,627, wato ƙarin kashi 8%. Su kuma S&P 500 da Nasdaq baki ɗaya sun cira da kashi 7%. Idan muka tsallaka Turai ma, masu zuba hannayen jari sun yi harmar sayan hannayen jari jiya Litinin. Kasuwar Frankfurt ta yi sama da kashi 6%, a Paris kuma kashi 5%, sai kuma ta London da kashi 3%. Babbar kasuwar Japan ta Nikkei da ta Australia S&P baki ɗayansa sun cira da sama da kashi 4%. Yayin da kasuwannin yankin Hong Kong ta Hang Seng ta cira da sama da kashi 2%, sai dai an rufe kasuwar Shanghai a dalilin hutun ƙasa da ake yi. Yayin da rundunonin soja a faɗin duniya ke ganin dakarun suna kamuwa da cutar coronavirus, rundunar sojin ƙasar China ta PLA da ke zaman rundunar soja mafi girma a duniya ta yi ikirarin cewa babu cutar tsakanin sojojinta. China ta tabbatar da cewa babu wanda ya kamu da cutar coronavirus a cikin sojojinta. Wannan shi ne takin babban labarin wata majallar sojin ƙasar ta ranar 3 ga watan Maris. Sai dai babu wani sabon bayani da aka fitar kan cutar tun wancan lokacin. Baya ga sojoji miliyan 2 da ke rundunar, haka kuma ƙasar tana da 'yan sanda 800,000. A lokacin da ƙasar ta yi fama da annobar cutar, an fitar da dubban sojoji da suka haɗa da ma'aikatan lafiya zuwa wuraren da cutar ta ɓulla domin su taimaka, ciki har da birnin Wuhan. Daga ƙarshe, Amurka ta ayyana wata ƙungiyar mai ra'ayin fifita farar fata mai suna Russian Imperial Movement, RIM a taƙaice, a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta duniya. Matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba, da ke nuna ƙarin damuwa kan tashin hankalin masu fifita farar fata a duniya. A wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar jiya Litinin, shugabannin ƙungiyar RIM uku, Stanislav Baroyev da Denis Garyev da kuma Nikole Trushchalov, su ma an ayyana su a matsayin 'yan ta'addar duniya. Wannan mataki dai na zuwa ne bayan cikar shekara guda da harin da aka kai kan wasu masallatai biyu a garin Christchurch na kasar New Zealand. Har ranar 15 ga watan Maris na shekarar 2019 an alakanta shi da ƙarin samun wanzuwar masu fifita farar fata da kuma tsatsauran ra'ayin riƙau tun shekarar 2015.
Karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu tafi jihar Kano a Najeriya. Yayin da hukumomi da cibiyoyin bincike a duniya suka dukufa wajen lalubo hanyoyin dakile annobar corona, da yanzu haka ke yi wa duniya barazana. Sashen koyar da kimiyyar harhaɗa sinadaran masana'antu na Jami'ar Bayero a Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ya fara samar da sinadaran wanke hannu da ke kashe ƙwayoyin cuta, musamman ma cutar corona. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari.
Haka dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar karanci da kuma tsadar kayayyakin kare kai daga hadarin kamuwa da cutar corona a Najeriya. Dr. Ibrahim Tajus Raj da ke zaman shugaban sashen koyar da kimiyyar harhaɗa sinadaran masana'antu na Jami'ar Bayero Kano ya ce a karon farko sun samar da kimanin kwalabe 3,000.
Kuma muna dan tuntuɓar ta hukumar NAFDAC, muga ta sai ce mana akan fitar da abunan da yawa don mu taimaka wa gari ga baki daya. Muna da kayan aikin da za mu iya yi, muna da mutanen da muke da su wanda suke aiki a wannan department din, su yana ganin muna da wannan kwarewar da za mu fitarwa da isu da yawan gaske. Amma mu mun yi na so mu yi shi ne kawai a matsayin taimako da za mu bada, ba wai don mu saida shi ba.
Tun bayan kullar cutar corona a Najeriya, kayayyakin kan da garkin kamuwa da ita suka yi tashin gwauron zabi a kasar baya ga karancinsu da ake fuskanta. Alhaji Dairu Abdullahi Matazu, guda cikin jirolin magunguna da sinadaran kare kamuwa daga cutuka a nan Kano, ya fayyace dalilan da suka haifar da wannan yanayi.
Dukatan din ne jimilla da ake sai da shi 10,000 zuwa 10,011. To daga baya da mutanen kasashen wajen suka zo suna ta suyan China, suka dinga saye kayan nan a hankali, ya rika dagawa har ya kai 200,000 da wani abu zuwa 300,000. To daga nan kuma sai aka ce corona ta zo nan kasan mu. To da ta shigo kasan mu, abin sai ƙara kazancewa. Kuma ga already zama mutanen China sun riga sun kwashe kaso kusan 75 na kayan.
Ya zaka dai kwamitin tattara tallafin rage radadin matakan hana jama'a zirga-zirga na gwamnatin Kano ya mika rahoton sa ga gwamnati, inda ya ce ya samu tsabar kuɗi kimanin naira miliyan 400 bayan ga kayayyakin abinci da na amfanin yau da kullum. A hannun guda kuma gwamna Abdullahi Umar Ganduje, wanda ya karɓi rahoton a gidan gwamnati, ya ce nan gaba kaɗan za a fitar da sigar rarraba kayayyakin ga mabukata. Gwamnan ya kuma ƙara wa'adin zama a gida ga ma'aikatan gwamnati zuwa makonni 2 masu zuwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Da masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Magana ce ta sarrai. Sarrai irin na gwamnoni. Gwamna kullun ina ga maka abin da yafi so a duniya shine ka zama dan an shishata da abin da ya faɗa sai ka ce haka nan ne mamman kane ideya yayin yalwa
ma Musa kasar sa'o'i 48 bayan wannan al'amari ya faru aka rawaito tsohon gwamna Kwankwaso yana cewa shugaba Buhari ne ma ya tsige ko kuma ya sauke sarkin Kano ku kun yarda shugaba Buhari ne ko kuma gwamnan Kano ne
Jama'a muna fata kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. Barkanku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya. Shin ashe bai kamata a ce shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi katabus wajen jawa rigimar sarautar Kano burki ba kamar yadda yayi a lokacin da irin haka ta faru a Lagos a wasu shekarun baya? Sannan kuma shi lokaci bai bada za a ce an cire sarakunan gargajiyar Najeriya daga zama karkashin gwamnonin jihohi an maida su karkashin gwamnatin tarayya? Wannan suna cikin abubuwan da muke fatar mu taba wannan shiri na yau amma kafin mu je nesa bari mu je da wasu kana suke kallon wannan lamarin canjin da aka samu a sarautar gargajiyar ta Kano
sunana Abdullahi mai kana zara kowai ina da wa'adi a gurin Allah Allah ya shirye su su iya wannan shekaru zai akan wannan gadan mulki na jihar Kano saboda haka wannan da yazo mune masa fatan alkhairi muna addu'a kuma ya dora daga kanyen da na baya sakai ya rike al'ummar jihar Kano ya kuma kare mutuncin talaka da al'ummar jihar Kano abubuwa sun faru wanda duk iya kokari da aka yi mutane daban-daban sun shigo daga cikin Najeriya daga wajen samar da maslaha ba ta samu ba har aka kai wannan gabar illa dai abin da muke kira muke kuma gudu kada abin nan ya zama siyasa domin daga ran da aka ce duk wani gwamna idan yana da sarki nasa to kaga sai mu ce har ka ita gidan daban abin ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una
haka ne To yanzu bari mu sake maida ku ga shi wakilin namu na Kano Mahmud Ibrahim Kwani domin ya zo ya ci gaba da muhawarar da ya shirya mana ta musamman kan wannan al'amari na sarautar Kano a tsakanin Honorable Ibrahim Zakar Salina sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano da kuma Alhaji Musa Shu'aban Gogo wanda ke wakiltar bangaren tsohon sarkin Sanusi
To idan ma zai manta ba shi shugaban kasa Ambo dai gwamnatin Lagos ƴan majalisa sun tare za su cire shi shugaban kasar ne ya je Lagos da kansa ya hada ƴan majalisa yi suka yi magana
ya cika su tsige shi
ambo dai sun yi rikici ya shiga magana kowa sani ina da kofi na jarida ma sannan ambo dai ya shiga rikici da shi da ogansa Aswaju ya saki kirawa ya sulhu zai musu sulhu da kansa Aswaju ya je warning din ya wona shugaban kasa ya ce fita daga harkar su irin wannan mu ne da muka yi mana daraji butan Kano mun ba shi ƙuri'a ₦1,900,000 shekarsa 12 yana tsayawa zabe yana samun ƙuri'a ₦1,500,000 a Kano ko ba ejan tana zuwa amma ga ba sasa ta hadu aka hada ba sasa a gidan Dabo
to amma
shi kuma yace shiru muna da labari muna iya bibiyar sa
wannan shine dalilin mu na cewa shi ya umarci gwamnati Ganduje
shi ka daina magana misali
aiki da zato ke
kafin mu muna ba ma kwai sai da zakara kafin sati biyu jahar nan da aka kai mai martaba sarki inda aka kai shi su suka yanke hukuncin akan shi misali kwamishinan yan sanda
yan ka
su gwamnati
gwamnatin
tarayya
kamar dai
bari mu gaya maka dalili
lafazan ka suna nuna kamar
bari mu gaya ma dalili na guda
ɗaya
kaga wannan takardar
da Kwankwaso
ita ce wannan takardar
kai ma ka yarda zancan da Kwankwaso sai cewa shugaba Buhari bai shine ba
da Kwankwaso ko ba Kwankwaso gashi da mu wannan takardar ita ce aka bashi ta cire shi daga sarki ka ganta ya rubutun bashi da hannun hagu ya rubuta masa ayar Qur'ani da hannun dama yayi kai masa mulki na Allah ne ye bayar ka san wanda ya kai sabon dispatch rider suka yi kwamishinan yan sanda na jihar Kano shine kai masa wannan takardar yace an umarce shi da akai shi nasarawa muka ce ya kawo warrant na kama mutum yace ai ba arrest bane amma da baki aka gaya masa ya kai shi nasarawa
kamar bayanan yanzu da kai suna da kun dada samun yaki cewa kaman shugaban kasa ne da hannunsa
wake ba kwamishinan yan sanda umarni
To in haka ne menene yasa kuke ganin baiken gwamna Ganduje cewa shine ya tsige shi?
Ai baka sani ba. Ai shi akai amfani da shi saboda me? Shi sakataren jam'iyyar Naja ya rantse min da Allah saboda Allah. Wannan abin in dan Allah suka yi. To wallahi Allah ya musu albarka. Amma sun yi shi dan san rai. Amma Allah ya musu abin da suka yi.
Amin. Wato Mahmud,
wai gaskiya ne cewa umarni aka ba ku?
Wato ai shi na mai. Wato ni na mai mamaki abin da shi Alai Musa yake magana. Da farko kamar yayi kon gaba kon baya. Da yayi magana akan gwamnatin jihar. Yanzu kuma ya dauko Abu Sazato tunda har yanzu bai kawo su hujjoji ba. Ni dai abin da na sani shine cewa ko wannan doka da aka cire shi doka ce ta gwamnatin jiha. Kuma ni na sani kuma ya kamata mu wa kanmu adalci mu magana ta zahiri. Babbar magana shine cewa ko cire sarki da dora shi gaba ɗaya yana hannun neman taba a wato king makers da kuma shi
wato masana
sarki da kuma shi gwamna. Ka gane ko? Don haka wannan abun bai shafi maganan gwamnatin tarayya ba. Kuma ni da ni aka je wajen shugaban kasa na ji abin da yake don ina jin mutum hudu ko biyar ne tsakani na shugaban kasa. Kuma maganar da yake na maganar an kai shi Nasarawa wato ko wallahi gwamnatin jiha ba abin da ya shafe ta da wannan al'ada ce kawai ta bi na maganan cewa ko kakansa ma da aka yi haka aka dauke shi aka kai shi azare.
Sarawu Ibrahim Zakar Sanya, da wannan abubuwa da aka samu kana ganin ya kamata a ce misali gwamnoni misali su ci gaba da misali wato hukunta sarakunan gargajiya misali tunda an aka samu yanayin irin wannan ko ko akwai yanayin da ya kamata a ce an gyara dokar nan ya zama cewa harkar sarautar gargajiya an yi doka an batta a mataki na sarautar gargajiya kawai.
Wato ko ni ya fahimta ta da magana harkar sarautar gargajiya da abin da za a yi na kwace musu fawa a riga an yi. Amma babu yanda za a yi a ce ana da sarki biyu a ce bayan gwamna akwai wani wanda shi ma ba zai tafi ba. Ba zai yiwu a ce haka kawai don kai ne gwamna kawai ka waye gari mutum bai laifin komai ba bai abin nan ɗinka ba kawai ko ka zo ka cire shi ka zo ka dasa wanda kake so. Su kuma sarakuna kamata ya abin da ta kamata su yi shi ne su kallaci yanayi da yanda rayuwar al'amari suke su ga cewa ko a matsayinsu na sarakuna ɗin nan me abin da za su yi don su taimaka al'ummarsu. Abin da za su yi shi ne bai wuce ba da shawara ba tunda ka ga su ba su da 'yan sanda ba su da sojoji ba su da kotu ba kaman da ba. Abin da za su yi shi ne su ba da shawara.
Akwai masu cewa a wannan gaba tun da ma kaman an samu wani yanayi cewa gwamnoni suna nema wato ikonsu yana karfi har ma suna nema su makure wuyan sarakuna kamata ya ce zancen sarakuna na an mika wa gwamnatin tarayya ita ce dauka da nama. Ya ku kuke gani tun da yanzu misali wannan abu ya faru?
Wato ita sarakuna ita duk abin da ke hada su da gwamnonin garuruwansu a duk faɗin Najeriya magana ce ta san rai. San rai irin na gwamnoni. Gwamna kullum ina gaya maka abin da ya fi so a duniya shine ka zama dan an shinshata. Duk abin da ya faɗa sai ka ce haka nan ne mamman kane ide yayin yalwa. Haka gwamnonin nan suke so shine dalilin da yasa ba za a iya zama lafiya ba. Misali kwanan nan aka
yi dan haka ne kamata yake kenan a mayarwa gwamnatin tarayya wannan tsari
da gwamnatin tarayya ta karbe su duk duniya ana girmama institutions na sarakuna kowace kasa a duniya. Abin da yasa yanzu ɗan siyasa sun zo waɗanda su kuma bukatar da suke da ita shine ta su ci su gudu ne. To kuma in suka yi kacibus da sarakunan da Allah ya ba su basira sun gogu a kasashe kamar irin mu sarkinmu sarki Muhammadu Sanusi ba za su iya daidaituwa da yan siyasa irin na
idan a takaice dai kana ganin kamata ya yi gwamnatin tarayya ta ci gaba da harkokin sarakuna nan kenan
shine
to amma yanzu kuma ya kake gaya mana cewa kake zargin gwamnatin tarayya da hadin bakin ta akai abin da aka yi
gwamnati gaskiya ne amma abin ba zai zama an yi mutum ɗaya ba.
Akwai masu zargin sarkin nan tsoho cewa ba faya ma aiki da ilimin a inda ya dace. Me zaka ce game da wannan?
Injuwa
Allah ita harkar sarauta din nan wato shi inda ma ya fahimta Alhaji Musa da bai bata kansa lokaci ba idan ka zo ka ce kamar yadda ya ta gwamnatin tarayya to anami domin al'adar Kano daban ta Zazzau daban ta Inyamurai daban ta Yarbawa daban ka gane ko ta Nufe daban don haka waɗanda za su iya managing din wannan sarauta su ne waɗannan kaman in a Nufe ne Nufawa ka gane kun a Yaraba ne kasar Yarabawa idan yanzu ka zo kace ko gwamnatin tarayya ta zo duk gaba daya ta mamaye sarauta ta kasa gaba daya wanda yake gwamnatin tarayya bata san yanda
su
da abubuwan su
dawainiyarsu da bada shawara a
mai
da gaba daya gwamnatin tarayya
Allah ya dinga saurara idan an yi ma abun nan
don haka
gyara ake so a yi maka domin al'umma su gane yanda maganganu suke tunda wannan katakata fa ya kamata ku gane fa tun lokacin kwankwaso fa aka fara wannan katakata da shi sarki
to
tun lokacin da aka zo magana ba
bara shi ya nada shi
amma sun yi rigima saboda ko kawai ai ya ma kasa
wannan gaskiya
ya ma
rigima da kwankwasa
sosai kuwa
ai nanin sa ne yake nan za a iya cewa
ai ba ma yanda za a yi zama da shi
ba yanda za ka
rashin zaman lafiya da
bi a gaba da ranka zo da ciwa-ciwa ka zo da cin kuɗi duk harkar nan da saka
zai yi shi ba so ciwa-ciwa ya zo da yace shi sa ba su suka yi fada
a magana da yake
ta ciwa-ciwa
ce magana ce ta gada kamar yadda kuka gayyato tu
a yi shi ma kwankwaso ciwa-ciwa ce saka suka yi fada
a jirgin da ya dauko ku shi ya sauke rabi kwankwaso
okay
jirgin da ya dauko ku
ka ga al'ada ka ga
yanzu misali ba
shi ne bari ya ma wannan da cewa ko
lokacin da rabi kwankwaso
yana da kuskure kai kadai ne kai ne daidai
to ka yi kuskure biliyan takwas sannan aka dauki wata gadar gashi yanzu ma har yanzu gada yake magana za su ga yato yan China ga yan primary azubi sun ba da ilimi kyauta na ojoro ka je makarantar ka gani
to a gaishe ku malamai to juma za mu tsaya nan sai Allah ya kamala na wace mu zo mu ka muku na sabon shiri na gaba yanzu bari mu godiya ga bakin namu Honorable Ibrahim Zakari Salina da kuma Alhaji Musa Shaibu Ngogo tare da musamman shi wakilin namu Muhammadu Ibrahim Kwali wanda ya shirya wannan muhawara a can Kano al'umma na ita nan Washington a madadin su ne Ali Mustafa Sokoto a Washington din mun ba ku lafiya
kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
yayin da yawan mutanen da cutar coronavirus ke kashewa a fadin duniya ya kai 70,000 shugaban Jamus ta ce kungiyar tarayya Turai na fuskantar abin da ta kira jarabawa mafi girma a yayin da kuma jami'an Amurka ke gargadin cewa kasar za ta fuskanci mako mafi muni gare ta shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta faɗi je Litinin cewa yayi wuri yanzu a fara tunanin kawo ƙarshen matakan kariya da aka saka domin dakatar da yaduwar coronavirus a halin da ake ciki kuma an dauke Prime Minister Britania Boris Johnson zuwa bangaren kula da masu tsananin rashin lafiya bayan da halin da yake ciki ya ƙara tabarbarewa je Litinin Johnson da ya kamu da cutar coronavirus ne kwanaki 11 da suka gabata wata sanarwar gwamnatin Britania je Litinin ta ce Johnson ya buƙaci sakataren harkokin wajen ƙasar Dominic Raab da ya yi aiki a madadinsa a duk inda hakan ya zama dole. Muhawara kan alfanun amfani da maganin cutar malaria wajen jinyar Amurkawan da suka kamu da cutar coronavirus na janyo takaddama tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da babban masanin cututtuka masu yaduwa na ƙasar Dr. Anthony Fauci. Yayin da kulliyomin ake ganin ƙarin ɗaruruwa a yawan mutanen da ke mutuwa a Amurka sanadiyar coronavirus. Ƙwarin gwiwar da aka samu sanadiyar labarai masu kyau game da annobar cutar coronavirus ya sa kasuwannin hannun jarin Amurka sun cira jiya Litinin. Kasuwar Dow Jones ta yi sama da maki 1,627, wato ƙarin kashi 8 cikin 100. Su kuma S&P 500 da Nasdaq baki ɗaya sun cira da kashi 7 cikin 100.
Don masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima 8 agogon Najeriya kamar da caji wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana za kuma mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da Tubahiro Diodone da ya hada shirin ya kuma bada umarni, sai injiniyan mu ne Aisha Tisila ce ke muku fatan kasancewa cikin koshin lafiya.
Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Nous commençons par le coronavirus.